tara da magana wanda da cikin malamai wanda take bada wannan ma'ana wato dai maksudi mutum ba wai barin yin aiki zai yi saboda riya ba sai dai tsarkake niyyarsa kada yayi riyar amma ba kada mutum ya aiki saboda yana gudun kan cewa in yayi ba dan Allah yayi ba ya tsarkake niyyarsa zamanto dan Allah wannan kwarai da gaske akwai malamai da suka faɗa Ibn Rajab a cikin sharhin hadisin farko na 40 na Nawawiya a cikin Jami'ul Ulum wal Hikam ya yi ishara ga wannan magana domin a nuna wa mutum cewa abinda ake nema ga mumini shine ya yi ikhlasi ba ya zamanto bai yi aikin ba domin idan bai yi aikin ba ta yi wa aikin wajibi ne to sai mutum ya ce saboda yana jin tsoron riya ba zai yi aiki wajibi ba ko kuma aiki ne wanda Allah yake so sai ya ce dan saboda baya yana jin tsoron riya ba zai yi abinda Allah yake so ba saboda haka wannan shine maksudin dai mutum ya tsarkake niyyarsa wannan yake dan Allah haka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana mai da tsoho sabo saboda naji wani malami ya ce annabi yana mai da tsoho sabo idan ban taba jin wannan ba mu'jiza annabawa suna da mu'jizozi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da mu'jizozi da dama yana da mu'jizozi da dama amma ban san an ambaci wannan a cikin mu'jizozinsa ba akwai dai daga cikin mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallam abu qatada ربيعي ابن الحارث صارف رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا شافا كنتا كما إيا يندي شافا نكن الناس حر يرسو دي فرفرابا حر يرسو قال شفوهن يتكب أما باش دي فرفرابا طبعا البركة رحمن النبي صلى الله عليه وسلم دي شافا akwai wannan mu'jiza din amma a ce tsoho ne tuku bai koma yaro wannan ba mu kiyaye wannan ba akwai dai wanda ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam wata matar da ta zo tsohuwa ta ce masa ita ma za ta shiga aljanna ita a ai tsofaffi ba ta shiga aljanna sai ta koma ranta hankalinta a tashi cikin bakin ciki sai ya kira ta ita yana nufin cewa tsoho ba zai shiga aljanna yana tsoho ba sai an maida shi saurayi wato ita ma sai an maida ita budurwa za ta shiga aljanna to wannan ya daga cikin wato kakaci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kan yi amma duk kakacin da zai yi ba zai yi abu wanda yake ba zai faɗa abin da yake ba gaskiya ba haka abin da ya faɗa gaskiya ne wannan ya ce wai a sanar da ɗalibai wanda ba sa zuwa da wuri kuma su ce lallai sai sun shiga gaba kuma suna takurawa waɗanda suka zo da wuri wannan ba a san wannan shiga cikin haƙƙin musulmi ne karin da ke tare wajen shiga kamar yadda a cikin sallah a cikin wajen sallar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana takhaffur riqa tsallake wuyayen mutane domin ya cin tsallake ya je sahu mutum ya tsallake ya je gaba wannan dan uwa ne yake neman addu'a san Allah madaukakin sarki ya bashi sauki da shi da sauran musulmi a kan rashin lafiya da shi da matarsa da kuma sauran musulmi gabaki ɗaya Allah maɗaukakin sarki ya bashi lafiya akwai ma wanda ya nemi addu'a kan wata buƙata tasa cikin ƴan ƙwanmu wanda suke zuwa wannan majalisi Allah ya biya masa buƙatarsu ga duk wani mai buƙata ta alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya biya mana buƙatunmu baki ɗaya wa sallallahu ala maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wannan ya ce menene ingancin hadisin huduba yayin da aka haifi yaro na ji wasu malamai sun ce za ka yi kiran sallah a kunnensa na dama ikama a hagunsa yaya abin yake wannan bai inganta ba daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam amma kamar yadda ibnu qayyim ya nuna yana daga cikin abin da yake magabata wato an ruwaito daga ayyukan magabata kuma akwai hadisai wanda suke ba su inganta ba wanda watakila in aka duba tare da ayyukan magabata sai ya zamanto wannan ya tabbatar da kan cewa akwai asalin yin haka wallahu ta'ala a'lam wannan yake wata shawara za a ba wa matar da mijinta ya mutu ya bar ta da marayu a game da tarbiyyarsu na farko ta nemi taimakon Allah tabaraka wa ta'ala kan Allah maɗaukakin sarki ya ƙarfafa ta wajen yi musu tarbiyya kuma ta sani cewa yaran yanzu amanar sun ƙara ya ƙara nauyi a kanta, kasancewar yanzu ubansu ba zai sa ido a kan tarbiyyarsu ba, ita ce kawai za ta sa ido, sai waɗanda suke za su zamanto kamar waliyai a kansu, wanda su kuma tausayinsu ba kamar tausayin ubansu. Don haka nauyin ya daɗa ƙara ƙarfafa a kanta, ta sami taimakon Allah tabaraka wa ta'ala. Kuma sannan ta san cewa halin da ta shiga ciki hali ne na ibada, wanda Allah ne ya zaɓe ta ya ba ta wannan, wanda idan ta yi haƙuri ta tsaya da haƙƙin Allah yanda ya kamata, ta tausaya ma waɗannan marayu, ta kyautata tarbiyyarsu, za ta ga alkhairin abin duniya da lahira. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kirarin mai goga matan Quraysh, ya ce ahnahu alal walad, sun fi kowa tausayin yaro matan Quraysh. Ba Quraysh ya sai ta zauna ba za ta yi aure ba domin ta kula da tarbiyyar yaranta, kamar yadda Ummu Salama ta yi. Har sai da Annabi sallallahu alaihi wasallam tukuna ya zo ya ce to ai ni ma yaran naki, ni ma yarana ne, sannan sai ta aure shi. Amma ɗabi'ar matan Quraysh kenan, matan Makka. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairun nisa'i rakibni al-ibl nisa'u Quraysh, matan da suka fi kowaɗanne mata na Larabawa wanda wato suka hawo suke hawa raƙumi su ne matan Quraysh. Sun fi kowaɗanne mata amincewa da kaɗan na dukiyar mazansu, in mijinsu ba shi da yalwar dukiya sun aminta, idan kuma sun mijinsu ya mutu ya bar su da yara sun fi kowaɗanne mata tausayi wajen kula da haƙƙin yara. Kuma laifi ne ta ce ba za ta ƙara aure ba, saboda tana tunanin idan ta auri wani ba za ta zauna da wancan mijin nata na baya ba a aljanna, ko kuma tana tunanin tarbiyyar yaran. Na dai san duk abin da Allah ya shirya shi ne daidai, ko kuwa jahilci ne wannan tunanin. Babu laifi idan mace ta ce saboda tana kwaɗayin ya zamanto kan cewa ta zamanto ita ce matar mijinta a aljanna, mijinta da ya batta. Babu laifi ta haka, kamar yadda Ummu Darda ta yi. Ummu Darda lokacin da Abu Darda ya rasu, ta ce ta ji Abu Darda ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mace tana zamantowa matar mijinta na ƙarshe a aljanna, saboda haka ita kuma tana so ta zamanto mijinta shi ne Abu Darda. Lokacin da Muawiya bin Abi Sufyan yana amirul mu'mini radiyallahu anhu ya aika yana neman ta da aure, sai ta ce a'a tana so ta zamanto matar Abu Darda a cikin aljanna, ba ta amsa ba. Sai ta ce su da zinci azumi, tunda da sauran ƙuruciyarta, tunda sauran ƙuruciyarta, domin shi azumi shi ne ke ƙarfi, shi ne ke tarya sha'awa, tunda akwai sauran ƙuruciyarta ya ce mata ta zinci azumi. Idan ku ta samu wanda yake nagari ya zo, babu laifi ta ƙara ko da, kamar yadda Ummu Salama ta yi. Ummu Salama da Abu Salama ya rasu, ta ce ina ita ina samun miji kamar Abu Salama. Amma dai take tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in musiba ta zo mutum ya addu'a ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluq li khayran minha, sai wannan addu'a ta ce amma ina ni ina samun kamar Abu Salama ko wanda yake shi. Sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana neman ta aure, sai ce ya rasulullah ina ni ina aure, ni mace ce mai tsananin kishi, ga ni girma ya zo mu, ni ba yarinya ba ce, sannan ga ni da yara. Sai ce kishin ki zan yi addu'a Allah ya yi, girman shekaru ku nima ai ba yaro ba ne, yaranki kuma da yake cewa ina da yara, yaranki ai yara na ne, ƴaƴanki ai ƴaƴa na ne. Saboda haka sai ta karɓi wannan kira. Saboda haka in ta samu wanda yake salihi na kirki, wanda yake zai yi irin wannan, ya ɗauki ya rinka ganin ƴaƴan nata kamar ƴaƴansa ne, ya riƙe shi da amana da ita da ƴaƴanta, babu laifi ta yi, domin shi aure ɗin akwai rufin asiri, akwai sutura, akwai cika, wato akwai cika addini a cikinsa. Saboda shi ma wato ƙara mutum wani haƙƙi ne da kula da shi, saboda haka mutum ya sake samun hanya da za ta kai shi, za ta kwantar da shi zuwa ga rahmar Allah, domin yayin da ya zamanto kancewar ta kyautata zamantakewar aure da mijinta a cikin ibada take, domin hanya ce wadda yake za ta yi sauƙin samun aljanna, kuma yadda ya zo a hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma maganar da aka ce duk wanda ya yi tarbiyyar ƴaƴansa mata uku sai ya shiga aljanna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam, to mun fara tarbiyyar tare da mijin sayar, tarbiyyar ta zama tata ita kadai, kuma Allah ya sa ta dace wajen tarbiyyar, to shi ma zai samu falalar su shiga taron, zai samu falalar mana a ƴaƴan nasa ne, kuma yayi tarbiyyar dan bai ga mai musu tarbiyya har sun balaga ba, amma ya mutu akan yana musu tarbiyya, yana daga cikin falalar Allah mutum in ya mutu akan aiki ko bai gama shi ba Allah zai bashi cikakken ladan kamar yadda muka ambata a wajen sanin Allah ta'ala fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsasuhum su in mutum yana cikin aiki bai gama shi ba har mutuwa ta zo masa akai za a tashe shi akan yana wannan aiki ne Allah zai cika masa ladan saboda haka ba ita kadai za ta samu bane ita dan ka bar ganin ta dan ita ta karasa tarbiyyar har suka balaga ita kadai za ta samu a'a shi ma sai ya samu domin sun kasance sun shiga cikin wannan aikin tare la'alla ma shi ne ma ya dora ta akan wannan zai zama to har ta ladan nata tarbiyyar da take ma yaran sai shi ma yana zai zama to akan mizanin ta wannan sai tambayoyin a sauran kuma addu'a ce Allah madaukakin sarki ya karba addu'a na'am na'am sai suka mutu da mijin da matar sun yi aiki sun fara abin da suka fara suka mutu a kai Allah zai ba su ladansa Allah zai cika musu ladansu na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cewa yi manukil ya bi shay'in min hadhihi albanat fa ahsana suhbatahunna wa tarbiyatahunna kana ma'i fil janna wanda aka jarabce shi da ƴaƴa mata ya kyautata zama da su kuma ya kyautata tarbiyyar su to zai kasance tare da ni a cikin aljanna wato zai samu murafaqatun nabi sallallahu alaihi wasallam shine ai kusantaka da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai zamanto wato zai samu abokantakar Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna aka ce da aka tambayi ya fada ne akan mata uku aka tambaye shi akan biyu yace ko da biyu ma sai dai shi wannan sabanin na yara da suka mutu ba a ce ko da ɗaya din ba sai dai aka tsaya akan biyu saboda haka akalla wanda Allah ya bashi ƴaƴa mata biyu nasi ne akan waɗannan in ɗaya ce za ki shiga wannan kuma Allahu a'lam amma wannan ba mai gagara ba ne a falalar Allah tabaraka wa ta'ala akwai motoci guda biyu da aka nemi a ɗauke su akwai Toyota lambar Kano BF01MKK akwai kuma wata mota Honda Civic AR339NSR sannan akwai mota mai lambar Abuja Plymouth XP372ABC Allah ana neman su ba da haɗin kai ga ɗan uwa masu gyara tsarin motoci sauke motocin nasu za mu tashi yau a aya ta hudu ta suratul nisa a cikin tafsirin wannan sura mai albarka bismillah a'udhu
billahi minash shaytanir rajim
Allah ta'ala yake wa atun nisaa saduqatihinna nihla kubama mata saduqatihinna sadakokinsu wato dukiyoyinsu na sadaki nihla kyauta wato wadda take halak malak ba a kwace ta ba a dawo da ita ba a kwace ta daga hannunsu ba a kyauta da gobe da ita fa in tiduna lakum an shay'in minhu nafsa idan suka daɗaɗa ransu wajen ba ku kyautar wani abu daga cikin sadakin suka ba ku kyautar wani abu daga cikinsa daga wato daɗin rai na daga gare su su matan fa kuluhu to ku ci ma'ana su karɓa ku yi amfani da shi ta hanyar ci ko tufatarwa ko dukkan hanyoyin tasarrufi da wannan dukiya wato ya halatta a gare ku ci shi hani'an yana mai sauƙi ba tare da wahalar karɓa ba mari'a ba kwa jin tsoron zargi akan amfani da shi wannan ayar wato umarni ne ga mazaje masu neman aure yayin da kuka zo auren mata to ku ba su sadakin su sadakin nan kuma ku ba su shi nihla kyauta ba ujra ba ba lada ba duk da wani lokaci Allah ya kira su wa atikum wato Allah ya kira shi a wani waje cewa ujurahunna ladaddakin su amma ba a matsayin lada yake ba a matsayin kyauta ne na karama na karamcin mace na karamci domin girmama ta domin ba sayan ta ake ba ba sayan ta ake ba ba baiwa bace sadaki ba wato farashin ba farashin incin ta bane sadaki wato kyauta ne da Allah yake a bata wanda da shi ne aka halatta maka zamantakewa tare da ita shine domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa innakum akhadtumuhunna bi kalimatin min Allah wastahlaltum furujahunna wastahlaltum fa innakum akhadtumuhunna bi amrillah aw kama qala alaihi salatu wassalam wastahlaltum furujahunna bi kalimatin min Allah kun halatta wato kun rike su da umarnin Allah shine wato umarnin da Allah ya bayar na aure kuma kun halatta jin dadi da su a wajen kwanciya da kalmar Allah shine kalmar da haka halatta muku saboda haka wannan cikamakin sharadin da Allah madaukakin sarki ne ya sanya ya gittaya ga wannan mu'amala ta aure ga mata kuma har wa yau wannan wa atin nisaa sadaqatihinna nihla yana tabbata cewa da umarni ne da su waliyan mata ku ba su sadakin su kyauta ma'ana idan aka yi aure aka ba mace sadaki to tunda wajen auren ai mace ba ta zuwa waliyan ta ake ba mu to idan aka ba shi kada ka soke ka ba ka kayan ta haƙƙin ta ne wato kada ku yi al'adar jahiliya domin al'adar jahiliya sun kasance suna rike wato sun kasance suna rike dukiyar mata wanda suke karkashin walicinsu sawa'un ƴaƴansu ko karnansu ko kuma ma iyayensu mata da yake ƴaƴa sukan zamanto waliyan iyayensu mata sai su ce in aka yi mutum aure sai su ce hani'an lakan nasija ma dalla da wannan ƙari da ka samu a garken raƙumanka tunda yawanci raƙuma ake sawa shine sadaki to idan aka kawo mutum sadakin ƴarsa ko ƙanwarsa ko wata ƴar uwarsa ƴar babbansa ko ƴar ɗan uwansa da take ƙarƙashinsa wannan raƙuma da aka kawo sai ya haɗa da nasa garken raƙuman sai ya zamanto wato garkensa ya ƙaru saboda haka kamar abin a yi masa murna ne idan aka ce ya aurar da mace sai a zo a yi masa murna arzikinsa ya ƙaru to Allah ya hana wannan wannan ya ɗaya daga cikin abin da musulunci ya tabbatar na ƙwato haƙƙin mata da rusa al'adar jahiliya wanda mace bata taɓa samu da taɓa ganin wannan a cikin tarihinta ba inda a cikin dukkan a cikin daular Rome a cikin daular Farisa hatta a wajen Kirista a wajen ahlul kitab mace bata da wannan martaba mace bata da wannan daraja da ake ganin kanta ita ma mutunci da take da mallaka nan Allah madaukakin sarki ce saduqatihinna sadakinsu da ibafa wadda idafa tana nufin at-tamlik tana nufin wato mallaka sadaki wanda yake mallakar su ne dan haka Allah ya tabbatar ma da mata mallakar dukiyar su kuma kan cewa wannan dukiyar ba za ta fita daga hannunsu ba sai idan sun illa in sun bayar da dadin ransu fa in ibna lakum an shay'in minhu nafsa in sun ba ku da dadin rai wato kada a matsa musu lamba kada a mugusta mu'amala a gare su domin ya zamanto sun gaba yadda za su dole sai sun ɗauko wani abu sun ba ma mijin hanci sannan za a zai zauna lafiya da su ko kuma ya ce ba zai sake su ba zai ba ta saki ba sai tukuna ta yanko wata dukiya mai yawa ko ta rubuta standing order cewa duk albashin da ta samu a duk wata albashinta 50% nasa ne in ta yi wannan ta aika ma banki a bashi sannan ya ce to ya kyale ta saki to wannan da yake idan ya ci wannan to haramun ne amma idan ita ce ta bashi da daɗin ranta Allah ta'ala ya ce ku karɓa ciki domin karɓan kyauta yana daga cikin abin da zai tabbatar da wato a ƙarin soyayya kuma Allah ya ce ku ci shi hani'an alhani shine abin da ka samu bila mashaqqatin wala ta'ab ba tare da wahala ba ba tare da gajiya ba, wato kaga kyauta ce ta zo maka baka tashi kai wani aiki ba, baka yi gumi akai ba, to Allah ya halatta maka. Mari al-mari shine abin da yake ba wanda yake baka ba a zarginka akan sa, wato idan ka karɓi wannan kuɗi babu wani abin aibi, babu wani abin zargi. A cikin wannan ayar akwai abubuwa fa'idodi masu yawa da wannan ayar ta karantar da mu. Na farko dai cewa dole ne sadaki, dole ne a cikin aure, don haka auren sadaka ba aure ba ne. In a ɗauko yarinya a ce an bayar da ita sadaka, ma'ana kawai mutum yana malami yana zaune a ce ga shi an kawo masa ita sadaka budurwa, ce ai sadaqatul jariya, haka Annabi sallallahu alaihi wasallam yake, sadaqatul jariya, sadaqan budurwa, to an bashi sadaka, babu sadaki, shi kenan sai ya zauna. Wannan auren ba aure ba ne. Don haka nikahu shighar shi ma ba aure ba ne. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana nikahu shighar. Nikahu shighar shi ne auren shighar, auren da ake cewa babu sadaki. Akwai sarihu shighar shi ne mutum ka zo ka ce ga 'yata na aura maka, kai ma ka aura min 'yarka. Sadakin da zan bata shi ne sadakin da za ka bani, shi kenan kai ka ɗauka, ni in ɗauka, babu sadaki. Kaga kenan waye ya samu fa'ida? su mazajen saboda dukkan suna ganin suna da haƙƙi akan sadaki, to Allah yake sadaki nasu ne. Don haka ne sadaku shiga idan ya a nikahu shiga bakacce ne, idan aka yi shi dole ne a rusa shi, sannan ya zamanto a farnanta mata sadakin da ya dace, tamkar ta a bata, sannan kuma daga baya idan ta yi idda sai a sake wani auren tare da cike sharuɗai na sadaki. Zai iya ƙara aurenta, ba wai haramun ne ya sake aurenta ba. Ko kuma ya zamanto shigar ne da ya yi kama da shigar ba farihi ba, shi ne kamar ka ce don auri ƙanwarka, mutum ya zo yana neman ƙanwarka da aure, sai ka ce to ainihi ma kuwa na ga wata ƙanwarka, wallahi ni ma ina sha'awa, ka ce to shi kenan, to ai sai a ƴar gida. To a wajen ƴar gidan nan, maimakon a ba mu kowace haƙƙinka na sadaki, sai a ce tun da ƴar gida ne, maimakon a ba su 50-50 sai a ce a ba su 500 ma ya yi, ai tun da abu ne na gida. To wannan shi ma dole idan irin wannan ya faru za a tabbatar da shi, amma kuma idan an tawaye, amma kuma sai an cika musu sadakin da yake shi na tamkar su. Idan haƙƙinka a ba ta sadaki wanda yake mata kamar ta ga abin da ya kamata a ba ta, amma aka rage mata saboda an yi wannan yarjejeniyar, to dole a cika mata rata sadaki. Suna da haƙƙinka ne, ma kuma wajibi ne alƙali ya ba ta, a hukunci na shari'a zai tabbatar mata da wannan. Yana daga cikin abin da wannan aya take nunawa cewa shi sadaki haƙƙi ne, wajibi ga mace kamar bashi. Don haka idan aka yi aure ba a bayar da shi ba, tana bin bashi, kuma tana da ƴancin ta ce ba za a tare da ita ba sai an biya ta sadakinta, ba za a ce ta yi rashin kunya ba. Sannan tana da ikon tasarrufi a cikinta da yanda ta so. Kuma ayar ba ta nuna kan cewar sai ta karɓa ne take da tasarrufi ba, koko ba sai ta karɓa ba, ma'ana za ta iya sayar da shi ko kafin ta karɓa za ta iya cewa ta sayar da shi, ko a sai mata wani abu da shi, ko makamancin wannan. Da na sadaki zai iya musamman a bisa kauli da cewar kamar yadda zai zo ita mace, wato walicin uba ba zai hau kanta ba, walicin uba na kula da dukiyarta ba zai kauce da kanta ba daga gare ta ba, har sai bayan ta yi aure ta zauna waɗansu shekaru, duk da yake wannan ijtihadi ne. Amma tabbas Imam Malik ya san shekara 7 a gidan mijinta, uba sannan zai zamanto kan cewa ta mallaki ta yi amfani da dukiyarta yadda ta so. Wato uba yana da ikon ya zamanto shi ne zai rinka kula da dukiyar ƴarsa har ta bayan aurenta, har da 'yan shekaru da zai zamanto kan cewar ta gama wato sanin ainihin wato maslahar kanta da yadda za ta tattalin dukiyarta. Amma a bisa ƙaunin da yake cewar daga ta yi aure ta tare da mijinta, shi kenan ta fita daga cikin wato walicin, ta fita daga cikin kular uba wajen dukiya, sai ya zamanto ba shi da ikon ya haka. Dole ya ƙyale inda yake zai je ya juya mata ne, ko ya sai mata wata kadara, sai da shawararta, sai da yardarta. In ba ta yarda ba, ba shi da iko sai ya danƙa mata kuɗinta. An waito cewar wata mace ta zo tare da mijinta wajen alƙali Shuraib cikin alƙalin Sayyidina Ali a kan kyauta da ta ba mijinta, ta ce ita kuma bata ta ce a dawo mata da kyautarta, ta yi kyauta da zobe, sai Shuraib ya ce mayar mata da kuɗinta. Ta ce ba Allah ya ce fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a ba, sai ce law tabat nafsuha anhu lama raja'at fi, da daɗin rai ta ba ta ba za ta ce a dawo mata da kuɗinta ba, saboda haka matsa mata nan ba kai kenan. Wannan ƙarina ce shi sa wato a shari'ar musulunci ta tabbatar da hukunci da ƙarina alamomi. Ta ga cewa ta ce a dawo mata da kuɗinta, alƙali in yana da fahimta sai ya gane cewa wannan kyautar ba ta bayar ba ne da daɗin ranta, matsa mata nan ba a kai. Na'am.
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا.
Allah ta'ala ya ce wala tutu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama, kada ku bama as-sufaha'u wawaye amwalakum dukiyoyinku, allati ja'ala Allahu lakum qiyama, wanda wannan dukiyoyi sune Allah ya sanya su sanadiyar tsayuwar rayuwarku, warzuquhum fiha, ku azurta su, ku ciyar da su daga cikin wannan dukiyar, waqsuhum, ku tufatar da su, wa qulu lahum qawlan ma'rufa, ku gaya musu zance wanda yake sananne mai daɗi, wanda yake zai faranta rai a gare su. Wannan ayar ita ce asali ta wato kula da dukiyar waɗanda suke ba su da cikakken hankali, wanda suke ba su da ar-rushd. Ba su da ar-rushd. Ar-rushd shine wato kintsuwar lamari da hankali. Ka'idarsa shine حفظ المال وحسن النظر في المال. الرشد حفظ المال ما حسن النظر. أبدا أكيد في ده الرشد تري دوكيا تعرض تتشاون تتلي تعرض تتشاون وتتلي ندوكيا. وان ده يك بايع الرشد يبتا من أعتقد إذا أكشن حرام ko kuma cikin a cikin shahawaice shahawaice yadda za ta zamanto kan cewa ta yadda zai zamanto kan cewar ya tozarta maslahata, wato yana maimakon wato alal misali wanda za a bashi ya je ya biya kuɗin makarantarsa, ya kuma je ya biya kuɗin makaranta shi kenan sai je ya tara yara a sai musu a je a siyo abin nan a taji da ice cream a sharholiya a tashi a tafi, in an ce daga baya a kore shi daga makaranta ta wannan tafihi shi ne wanda yake bai san yadda zai tattalin dukiyarsa ba ya tsare ta. To Allah ya ce kada ku ba mu as-sufaha wawaye, al-maqsud abinda ake nufi da wawaye a nan wajen su ne yara waɗanda suke ƙarƙashin kulawarku. Saboda haka wannan fitsari ne ga iyaye maza da suke da ‘ya’ya yara, kuma ‘ya’yan yara suna da dukiya ƙarƙashinsu kamar sun gaji dukiya daga wajen ‘yan uwansu ko daga wajen mahaifiyarsu ko makamancin wannan, ko kuma shi kansu ubansu ya ba su dukiya. To kada ku ba su dukiyarku, an ce dukiyarku tare da cewa dukiyar tasu ce, ta su yaran ce, dukiyarsu ce, amma saboda cewa ita sha'anin dukiya killace ta nauyin al'umma ne baki ɗaya, sai aka ce dukiyar taku ce, wato idan ya zamanto an tsora maka kula da dukiya ko ba taka ba ce ta zamanto tamkar taka, domin tozarta al'umma ne baki ɗaya, tozarta al'umma ne baki ɗaya. Sai Allah ya kira ya dangana dukiyar ya zuwa ga wani yayi tare da cewa ba dukiyar su ba ce, dukiyar waɗanda suke ƙarƙashin kulawar su ce. To Allah ya ce kada ku ba mu su wawaye, kamar yadda muka ce astafi wato shi ne wanda yake bai iya tasarrufi da dukiya ba. Akwai nau'i daban-daban da suka shiga cikin safihi, yawanci suna kirga su ya zamanto a suna kirga su kashi bakwai. Akwai yaro wanda bai balaga ba, akwai wawa wanda yake wato dolo kenan, wanda yake bai iya abin nan bai san ciwon kuɗi ba, akwai mahaukaci, akwai mara lafiya, amma akwai tafsiri, akwai ka'ida dan gane da mara lafiya. Haka zalika akwai mace, ita ma akwai ka'ida dan gane da mace. Sannan akwai wanda aka yi masa at-tafyi, wanda aka yi masa wasoso a cikin dukiyarsa, wanda haƙoƙin mutane bashi ya cinye dukiyarsa. Akwai yaro ko da wawa ko da babba ne, da mahaukaci, da mara lafiya, da mace, da almuflis. Waɗannan su ne as-sufaha, waɗannan su ne ake musu hajar kyautu, wannan su ne ake tsare dukiyarsu. Wannan ayat take asali ta yin hajaru, wato hana mutum damar yayi amfani da kuɗinsa. A hana mutum damar yayi amfani da kuɗinsa, wannan ayat take asali akan wannan, tunda Allah ya ce kada ku ba su kuɗi. Wala tu'tu as-sufaha, kada ku ba su kuɗi. Ma'ana laifi ne wanda ka san idan ka ba shi kuɗi, ko da kuɗin nasa ne, zai ballagazar da su, ba zai alkinta su ba, ba zai yi abin da kuɗi ya kamata a ce ya yi ba. To in dai ba zai ba, haramun ne ka ba shi kuɗin, zai kai masa hajaru. Idan waliyi bai masa hajaru ba, to hukuma alƙali sai ya shiga ya masa hajaru. Abin da ake ce ma alhajar, hani a wajen tasarrufi da dukiya, shi ne cewa a ce duk wani abu da ya yi, duk wani abu da ya yi in na kyauta ne, to wannan kyautar ba ta tabbata ba. In na ciniki ne, idan ya saya, in ya sayi abu, to wannan cinikin dole sai waliyinsa ya tabbatar da shi. Idan kuma ya sayar shi ma bai sayu ba, dole sai waliyinsa ya tabbatar da shi. Idan ya sayar har da ya sayar da shi ɗin, ai idan ya sayi abu har ya halaka shi, ya biya kuɗin, alhali kuma wajen biyan bai biya shi da haƙƙi ba, waliyinsa yana da ikon ya ce ka dawo da kuɗin. Idan ka ce to ai ya cinye abin bai dawo min da abin ba, sai za ka ɗauki asara. Waye take mu'amala da shi bayan shi safihi ne? To shari'a ta kasa wanda ake musu hajar ɗinnan kashi biyu. Akwai wanda ake masa saboda maslahar wani, saboda haƙƙin wani, shi ne wanda ake binsa bashi, ba zai iya biyan bashi ba. To za a hana shi tasarrufi da dukiyarsa saboda tsara duki, saboda tsara haƙƙin mutane. Don in ya ci gaba da fitar da dukiyarsa, haƙƙin mutane ba zai fito ba. Saboda haka sai a ce wannan alƙali ne yake yi, sai a ce alƙali ya yi ma wani hajaru. Ma'anar aka yi masa hajaru, za a ba shi damar abin da zai ciyar da shi da shi da wanda ciyar da su ya lalace shi, matansa da 'ya'yansa, da kuma in yana da iyaye waɗanda suke fakirai. In gida ne, in yana cikin gida mai tsada, sai a fitar da shi daga cikin wannan gidan, a ɗauki hayar gida daidai gwargwadon buƙatarsa a sa shi. Shi ko wancan gidan nasa ya zamanto a cikin dukiyar da za a ba masu haƙƙi haƙƙinsu. In yana da motoci, shi ma a ba shi mota guda ɗaya, sauran ba su ba shi da ikon ya amfani da su. In wannan motar guda ɗaya ma ana ganin tsadarta ya fi, wato tsadarta tana da yawa, ta fi ƙarfin buƙatarsa, sai a samu wanda yake ƴar abin nan, ƴar madiga-madiga, a ba shi ƴar maraba harka wanda ya kira da ishe shi. To sannan a ce kuma duk wanda ya mu'amala da shi ya yi a bakin kanka. Ba wanda zai mu'amalar ciniki da shi, ba wanda zai mu'amalar karɓan wani abu daga wajensa ko bashi-bashi. Duk wanda ya biya shi, duk wanda ya bashi-bashi, to ba zai shiga cikin jerin gwanon waɗannan masu bashin da aka tsare dukiyarsu domin a biya su ba, sai an gama da su, sannan shi a zo kansa. Wannan shi ne alhajar al-muflis kenan. Hajar na biyu shi ne hana ma mutum tasarrufi a cikin dukiyarsa saboda maslahar kansa, shi ne wanda ayat take magana a nan. Shi ne kamar yaro. Yaro in yana da uba, uba zai kula da dukiyarsa, domin uba shi ne farko, shi ne ya fi kowa tausayin ɗansa, don haka shi zai kula da dukiyarsa. Ba zai ba shi dukiyarsa ba, Allah ya hana shi, ya ce ya masa hajaru. Ma'ana kada ya ba shi, kada ya ba shi ikon amfani da dukiyarsa. In kyauta ce aka ba shi ta kuɗi masu yawa, kawo ajiye masa. Amma ka ga yaro ɗan ɗan shekara 8 da naira 500 naira 1000 a hannunsa, wannan yana daga cikin tozarta dukiya, israfi ne. Shi yasa Allah ya ta wannan tsari hana shi tasarrufi a cikin dukiyarsa domin maslahar kansa. idan kuma maraya ne ba shi da uba to wasiyin uban idan uba ya sanya wasiyi ya sanya wali wanda zai kula da yara idan kuma uba da ya mutu bai sanya wali ba to haƙƙin al'ali ne haƙƙin shari'a ce haƙƙin gwamnatin musulunci ce ta sanya ma maraya wasiyi wannan ya ɗaya cikin abin da ba ma yi yanzu a kan nan wanda shi ake ce mu muqaddamul qawli in uba bai sanya wali ba to alƙali shi zai sanya ma yara wali wanda shi zai kula da dukiyoyinsu haka daga wanda ake hana shi tasarrufi a cikin dukiyarsa akwai tabi'an wajen yara da marayu sawa'un maza ko mata duk haƙƙinsu ɗaya ne to wajen a mace mace ita ma mace anan ana nufin wadda take ma'ana ba yarinya ba ta mallaki hankalinta to ita ma ba a ana tsare ta wajen tasarrufi a cikin sulufin dukiyarta sai da izinin wato mijinta idan abin ya wuce sulufi na dukiyarta sai da izinin mijinta a matsayin Imam Malik sai da izinin mijinta domin saboda ya fita wato idrakin sanin yadda za a killata arziki don haka za ta iya tasarrufi a ciki amma kada ya wuce sulufin dukiyarta kashi ɗaya cikin uku na dukiyarta ba ta da ikon tafi za ta yi kyauta a kan sama da haka na dukiyarta amma wajen ciniki da saye da sayarwa nan wajen ba shi da ikon hana ta a wajen tabarru'i ne wajen wato ta yi kyauta da sama da sulufin dukiyarta shine mijinta yana da haƙƙi kan ya sa ido a kan wannan haka zalika mahaukaci mahaukaci shi ma dukiyarsa a dole a ba za a mallaka masa dukiyarsa ba da wawa dolo wanda yake wato bai san ciwon kuɗi ba wanda yake abin nan a da naira wanda yake a idan abin nan in aka ce masa keke in ya zo in aka ce masa yana sha'awar hawa in aka ce in ya ce yana sha'awar keke aka ce masa 100,000 ne sai ya je ya ɗauko 100,000 ya bayar to kaga wannan bai san menene bai san ciwon kuɗi ba to shi ma wannan a tafi ba za a mallaka masa dukiyarsa ba Allah maɗaukakin sarki yace dangane da wannan dukiyoyi yace allati ja'ala Allahu lakum qiyama Allah ya sanya su zamanto wato qiyaman sababin tsayuwarku wato sai aka mayar da su kansu dukiyar ba wai su ne sababin tsayuwar ba su ne ainihin tsayuwar ta kuma wani ya nuna muhimmancin kuɗi shari'a ta ba da muhimmanci ga kuɗi shi yasa ne daga cikin salaf suke cewa almalu silahul mu'min dukiya makamin mu'mini ce kuma asalin wannan magana daga faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ni'mal malu salih lir rajul salih madalla da kuɗi na halal ga mutum wanda yake na kirki wanda yake da kuɗin halal wannan in kuma mutum in kuma na kirki ne to madalla da wannan kuɗi za ka ga abin alkhairi wanda Allah ya bashi kuɗi na halal kaga Allah zai sanya shi ya amfani da su wajen aikin alkhairi kuma da ba san mutumin kirki ne to za ka ga haka amfanin kuɗi amma wani duk salahasa yana so amma ba kuɗin ba yadda zai sai dai ta niyyar sai dai Allah ya bashi ladan niyya to ai gara ka samu niyyar kirkin kuma ka samu aikin kirkin ya ci bisa ya zaman tokanci sai dai ka zauna kana wato niyyar aikin kirkin wani ya nuna cewa shi kuɗi yana suna da muhimmanci a rayuwa in an same su kuma a alkinta su kada a tozarta su musamman idan mutum ya ga yanda ake shan wahala wajen samun su to wanda suka zo masa cikin sauƙi ba tare da wahala ba kamar ta hanyar gado ko ta hanyar kyauta to shi ne ya kamata ya zamanto an sa ido a kansa kada a yi saurin bashi saboda lallai ba lallai ne ya zamanto ya san ƙimar su ba sai an jarraba shi kamar yadda ayat za ta zo nan gaba za ta yi bayanin cewa yaushe ne ya kamata a ba wa mutum dukiyarsa Allah ta'ala ya ce warzuquhum fiha a cikin wannan ayar akwai nuna cewar yara a ciyar da su daga cikin wannan kuɗin nasu musamman in suka zamanto marayu ne ƙarƙashin wato kulawar wakilinsu a ciyar da su daga cikin dukiyar waqsuhum a tufatar da su wato ma'ana wannan nasbi ne akan ciyarwa da tufatarwa ba tare da iyakancewa akan su ba duk abin da yake maslahar su ne to a yi musu daga cikin wannan kuɗin wanda ya daga cikin wannan maslahar tasu yana daga cikin wannan maslahar tasu abin da yake zai ba su ilimi a ciyar da wato a ba su ilimi daga cikin wannan kuɗin a ba su ilimi daga cikin wannan kudin da kuma dukkan abin da zai dada musu rai dukkan abin da zai dada musu rai ai musu daga cikin wannan kudin tunda haƙƙin su ne kuma maslahar su ne sannan wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku gaya musu maganganu kyawawa kyakkyawar magana shine maganar da za su sa su nutsu akan cewar dukiyar nan sun san cewa ana alfinta musu ita ne sai idan dai abin nan in kun girma kun san kun mallaki hankalinku kudinku suna nan za ku mallake su ku yi abin da kuka so na maslaha ga kawukan irin wannan maganar wanda za ta san hankalinsu ya nutsu akan cewa ana kula da su ana alfinta musu kudadensu wanda yana daga cikin abin da yake da samun maraya domin babban abin da maraya yake rasawa shine rashin wato wanda zai kula da shi shine ubatin to shi ya zamanto kan cewar an nuna masa da wannan kaulan ma'rufa din abin da zai zamanto tamkar wato a ce ubanka yana nan ina kula da dukiyarka yana daga cikin kula da dukiyar tasu kada a kyale su su tafi haka a rinka yin wato yana daga cikin kula da dukiyar tasu ya zamanto kan cewar idan an ga wato ƙane kuɗin a haka darajarsa za ta tafi to a rinka juyawa a bayan da shi akan dukiyar tsiraba a samu wato mai aminci wanda yake iya juya kuɗi a bashi ya rinka juya musu ko a kai musu hannun jari wanda zai tabbatar da ya riƙe musu kimar kuɗaɗen nasu duk dai wani abu wanda yake zai alkinta musu dukiyarsu wajibi ne ga iyaye kima dukiyoyin 'ya'yansu ko kuma waliyai kima marayu da suke ƙarƙashinsu ko kuma wato masu kula da dukiyar mahaukata ko masu kula da dukiyar wanda take wawaye duk dai wani wanda yake a tafihi ne ya zamanto kan cewar an kula da dukiyarsa ta wannan gefe na'am وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح الله يتي كجربهم كلا مرايو دسكي تركشن كلا وكو يكو وليي حتى إذا بلغوا النكاح حتى إذا سنكي يعين دسكي واتو منزل أوري سكا بلغا فإن آنستم منهم رشدا يا إذا كن سن كل نسو دواتو حنكلي دغغريسو فادفعوا إليهم أموالهم سألوك جنن سيكو باسو دوكيو ينسو ولا تأكلوها إسرافا كده كو تدوكيو مرايو إسرافا تهنير المبذرانشي وبدارا أن يكبروا توكما تكسكر في جزاوة كو تين يدوكير كافون في جرما يزمن تو كو تي أي عند سكا جرما بابو تدوكي هذا زامو باسو بيكار جاتا كاري وجان كلا دسو تو كده كو تدوكير دوان منية ومن كان غنيا والذي كسن شيء ما وداشي فليستعفف توي اسمتك وجن كاني وا وجن كام كنسا دغا تقدوكير مرايا ومن كان فقيرا والذي كيزمن تو تنك نيشي مبقاكي ني الهالي كمشيني وليا مرايو فليأكل توي تيدا جتشين دوكير بالمعروف دهانيا وجن كي سننا أبكر طاعة كين شريعة فإذا دفعتم إليهم أموالهم إذا انتو كذوبا كباس دوكيرين ناسو فأشهدوا عليهم كفا مفشيدو wato ku kafa shaida akan cewa kuma yin musu da dukiyarsu wa kafa billahi hasiba Allah ya isa ne yin hisabi ya sani yayin da za ku ba su dukiyar kun rage wani abu ko ba ku rage ba kun tauzarta ta da ita hanyar israfi duk wata hanya da kuka yi duk wani abu da kuka yi da wannan amanar Allah ya isa makiyayi a kanku wannan Allah madaukakin sarki ya sanya sharadi guda biyu na ba mu na mayar mu da maraya dukiyarsa kafin a ba su dukiyar a jarabe ai musu jarabawa shine wabtalul yatama ai musu jarabawa me ya ma'anar jarabawar ka ba su wani abu ne daga cikin kudinsu ka gani yaya za su yaya wani irin tasarrufi za su ba wai ka ba su kace su je su kasuwanci ba ka ba su alal misali ka ce ga kudin wata na baka ko ga kudin wata na zuwa makaranta na baka ka gani yaya zai tasarrufi da wannan dukiyar a ran da aka bashi zai je ya faso katon incin gam ne ya zo gida a sa a gaba da shi da yaran unguwa a gama ko ko yaya zai kaga in ka ga wannan ka san cewa wannan bai san ciwon kansa ba bai san kima bai san ciwon kudi ba sai ka jaraba su hatta idza balagun nikah yayin da suka kai munzalin aure shine da suka balaga balaga tana da alamomi a cikin shari'ar musulunci alama ta farko shine isa wato shine al-ihtilal shine mafarki wannan ga namiji ko ga mace shine yaro ya mafarki cewa maniyyi yana fita daga gare shi ko a mafarki ko a farke fitar maniyyi shine al-ihtilal ko a mafarki ko a farke alama ta biyu fitar gashin gaba gashi na gaba wato na saman mara na kasa da mararsa saman al'aurarsa da ya so mafita alama ta uku cika shekara 15 in yaro ya cika shekara 15 musamman ga namiji saboda hadisin Ibn Umar an gabatar da ni ga Annabi sallallahu alaihi wasallam domin yaƙin Uhud a lokacin ina shekara 14 Annabi sallallahu alaihi wasallam bai bani izini ba saboda yana ganin ni yaro ne amma a yaƙin Al-Khandaq na kai shekara 15 kai kyale ne shiga cikin mayaka mace kuma tana ƙara alama ta hudu shine jinin haila kowace ɗaya daga cikin waɗannan alamomi suka riga zuwa to za a yi hukunci da balagar yaro to idan ya balaga kawai shi kenan sai a ce yanzu ya zama to rashidi a'a fa in anastum minhum rushda idan suka balaga to sannan kuma sai a tsaya a gani fa in anastum al-inas anan wajen abinda ake nufi al-ibsar gani wato kun gani na lura ana sanin janibi tsori nara ai abusara min janibi tsori nara saboda haka al-inas anan abinda ake nufi anastum minhum rushda ai absartum wa ta'allaqa wa tadarattum wa alimtum minhum rushda idan kuka riski cewar sun samu wato ar-rushd shine wanda muka ambata abinda ake nufi da ar-rushd dinnan shine hifdul mali ma'a husnul nazar wa ba'dhum lahu salahu mu'tabar wadan kuma suka ce a'a sai an kara da sharadin cewa zaman to na kirki ne a addinin sa ya zaman to dole sai in wato a ba abin da yake babu sakani a cikin wajen wato a ar-rushd shine ya zaman to kanta kana yaro yana iya tsare dukiya kuma yana iya kyautata kula da ita yana kyautata tattalinta ba zai tozarta ta ba ba zai israfi ba zai fitar da ita a cikin shahawace na haram ba zai iya ajiye ta zai killace ta wannan shine asalin ar-rushd waɗansu sai suka ƙara cewa dole kuma ya zamanto yana da salaha wato yana da addini in ba shi da addini ba rashidi ba ne wannan shine ƙaulin ashab kuma shine mazhabar Imam Shafi'i amma ba shine al-mazhab a wajen mazhabar a wajen Imam Malik ba dan haka a wajen Imam Malik mashayi idan dai ya iya killace dukiyarsa sai a ba shi kudin sa ba za a ce ba za a hana shi dukiyarsa ba wa sharibul khamr idza ma samara bima yali min malihi lan yuhjara mashayin biya idan dai ya zamanto ya kula da dukiyarsa idan yana kula da haihawa abin haihuwar dukiyarsa wanda yake ya ji in an danka ta a hannunsa to wannan lan yuhjara ba za a hana shi tasarrufi a cikin dukiyarsa to sharadin as-salah ya zamanto amma wanne ne kenan zamu dauka zamu ce dole bayan ya iya killata dukiya dole sai yana da addini ko ko ba dole sai yana da addini ba tafsil ake abin da yafi shine ayi tafsil idan ya zama to cewa istiqamarsa ta addini idan ya zama to rashin istiqamarsa ta addini rashin tsayuwarsa a cikin addini ba za ta sanya shi to ga dukiyarsa ba alal misali mashayi amma kuma ba zai je daga an bashi albashinsa ba alal misali ran da aka bashi albashinsa ya tafi gidan giya ya tara abokai duk a rusa albashin da baki da ya dawo gida ba shi da kokobo ba mashayi ne amma in ya tashi tafiya shan giyarsa ya sanya aje kudin cefane ya sanya ware kudin yara na makaranta ya sanya waɗannan abubuwa sannan abin da ya ga kanta zai dauka ya je sha giya ya je sha giya to wannan ba za a hana shi tafiya a cikin zuciyarsa ba shi ya sa neman Allah ya ce fa in anastum minhum rushda da ya kawo shi da nakira in kuka san wani alama na wato rashada wani alama na iya alkinta dukiya tare da su to kuma su dukiya su kaga bai ce wa in fa in anastum minhum rushd ba da alif wal lam ta istigraf ta nuna kan cewa abinda ake nufi shine ainihin rashada domin ar-rushd wato a hankali wanda yake abin lura da shi cikakken hankali a cikin addini ba kawai iya alkinta dukiya bane dole sai ya hada da kuma kiyaye iyakokin Allah ya hada da kiyaye iyakokin Allah to amma Allah cewa yi rushdan bitanki ai adna rushd mafi karancin alama ta iya kula da dukiya an kun gani daga gare shi sai ku bashi Allah ya ku bashi dukiyoyin ku to wannan ya nuna cewa kenan kaga yaro sai ya cika sharadi biyu za a dauke masa hajar balaga da kuma iya kula da dukiya to babba fa shi ma dole sai ya iya kula da dukiya idan mutum babba ne aka tabbatar da iya kula da dukiyarsa ba za a tsare dukiyarsa ba za a bashi ba wannan shine kaulin jumhurin malamai sabanin Abu Hanifa da yace inda yake shekara 25 ka bashi dukiyarsa duk abin da zai yi domin ya zama to kaka dan me za a tsare maka kakar dukiyarsa wanda yake shekara 15 zai iya samun da kuma dan ma ya samu da wanda ya zama to kaka yace ba za a tsare masa dukiyarsa ba ma asfahi abin da jumhur suke kai indai ya zama to duk shekaru da ko ya kai shekara 50 ko 60 in bai iya kula da dukiyarsa ba tsare dukiyar za a yi ba za a bashi ba saboda tozarta dukiya ne tozarta dukiya tozarta al'umma ne ba su daya Allah ya ce fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum in kun san wato iya alkinta dukiya daga gare su fadfa'u ilayhim amwalahum ku ba su dukiyoyinsu wala ta'kuluha wannan hani ne na wato masu kula da dukiyar marayu ko masu kula da dukiya ta amana ta wanda suke marasa hankali da suke karkashin kulawarsu su ci dukiyar nan ta hanyar israfi yace wala ta'kuluha israfa kada ku ci dukiyar nan ta hanyar barna tunda kuna ganin ba wanda zai kula da ku ba wanda zai muku hisabi ya zama to ku ce ai za ku yi abin tunda ba wanda zai ci yake ce ka kawo bayani karshen wata me kai da dukiyar yawanci abin da yake sa kenan ake fikewa yawanci abin da sa kenan ake barna saboda ka san babu rasidi a kanka ba za a ce ka kawo balance sheet ba to Allah ya ce kada ku yi wannan wadidaran an yasbaru kuma kada ku ci yadda kada ku rinka cin dukiyar saboda kuna gaggawar ku cinye ta tun kafin su girma ya zama to ba lokacin da suka girma sai su aishi kenan duk mun gama kashe musu kuɗin akan abinci da tufafi da kayan sallah da sauransu ومن كان غنيا فليستعف الله yake wanda yake mawadaci ne istifaf al istifaf ashad min al ta'affu affa idan ya kame istafa ya isa matuka wajen kamewa wato wanda yake da wadata ya isa matuka wajen rashin taba zuciyar maraya ba shi da bukatar kudin sa ko kobo ka da kata ba ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف amma wanda yake fakiri ya ci bil ma'ruf ma'ana wanda yake kula da dukiyar maraya zai iya ci idan dai mabukaci ne to wajen yanda zai ci din shine malamai suke sabani abin da yake mafi inganci shine zai duba wanne ne yafi sauki wanne ne yafi karanci shin ujratul mithl ko kuwa qadrul haja abin da yake nufi da wannan shine ya tsiyarta cewa shi wannan marayar da dukiyarsa daukarsa aiki akai ya rinka kula da dukiyar nawa ya kamata a ce ana bashi duk wata wannan shine ujratul mithl sannan kuma sai ya duba ya gani nawa ce bukatar sa duk wata, bukatar abin da yake bukata akan kansa, in yace ga abin da yake samu na albashin sa, amma albashin baya isar masa bukatar sa, nawa zai cika a cikin albashin domin ya isar masa bukatar sa. Idan alal misali in ya kaddara cewa kula da wannan dukiyar ya kamata a ce duk wata ana ba shi 10,000, bukatar sa kuma abin da yake bukata na kudin nan domin ya ci gaba da rayuwa tare da abin da yake shigo masa 5,000, to me ya kamata ya dauka 5,000? In kuma ya kiyasta ya ga kan cewa ujratul mithl, in za a ba shi lada 5,000 ya kamata a ba shi, amma bukatar sa ta fi 5,000, sai ya kai 10,000, nawa ya kamata ya dauka? 5,000 aƙallan shi zai ɗauka don isa matuƙa wajen wato duba maslahar yaro, domin abinda aka sanya mai kula da dukiyar yaro, mai kula da dukiyar maraya, da mai kula da dukiyar wanda yake ƙarƙashinka, ka duba maslaharsa ba maslaharka ba, maslaharsa ita ce abin dubawa. Shi yasa ka ga a nan wajen ba a duba maslaharsa ba, an ce to ai duk da yake ga kuɗin da za a biya shi amma buƙatar ta fita wannan, a nan an dubi maslaharsa kenan, ba a dubi maslahar yaro ba, sai a dubi maslahar mai kuɗin, ita za a duba. Sannan kuma ko da ya samu wadata ba zai dawo da kuɗin ba a bisa sahihi, waɗansu malamai sun ce in ya samu wadata sai ya dawo da kuɗin, saboda fahimtar sayyidina Umar ta wannan ayar, sayyidina Umar a fahimtar sa cewa in ka ci dukiyar maraya saboda buƙata, saboda talauci a matsayin bashi ne, yayin da duk ka samu haƙƙi kamar yadda dukiyar, wannan wara'u ne. A matsayin Imam Ahmad wanda ke kuma shine sahihi, shine zaɓin da yawa daga cikin malaman tafsiri, shine kan cewar ba zai mayar ba tunda Allah maɗaukakin sarki cewa yi falyakul bil ma'ruf, ya ci bil ma'ruf da abin da yake sananne a cikin shari'a, wato ma'ana ta duba maslahar yaro. Fa idza dafa'tum ilayhim amwalahum fa ashhidu alayhim, wannan wani umarni ne, Allah ya wajabta ya ce yayi umarni cewa inda za a mayar da kuɗi ai shaida. Shaida a cikin mu'amala tana da muhimmanci, saboda me? Saboda halin rai. Idan rai yayi halinta, idan babu shaida sai rigima ta farke. Shari'a kuwa ta zo idan ta yi maganin rigima a cikin al'umma kada a samu saɓani, to maganin wannan ai shaida. Yayin da za ka mayar kuce, to ka zo kafa shaidu a cikin shaida, ko abin da ake nema a cikin shaida a cikin mu'amala ta dukiya, shaidu guda biyu, shaidu guda biyu, wasu shaidu shahidaini min rijalikum, a cikin mu'amala dukiya ce shaidu biyu ake nema, maza biyu. Fa in lam yakuna rajulain fa rajulun wa imra'atan, in ba zamanto maza biyu ba to namiji ɗaya da mata biyu, su za a zo a kafa su zamanto shaida ga dukiyar maraya na mayar masa. Sannan Allah ya kara aya da cewa kafa billahi hasiba, Allah ya isa mai hisabi. Nan ba can an ce kana jin ba wanda zai maka hisabi ba, dukiyar tana hannunka sai abinda ka ga dama, ba wanda zai ce ka kawo cash book a gani, ka kawo balance sheet a ƙarshen wata a gani abinda kake yi, ba auditor da zai zo ya maka auditing, to wa kafa billahi hasiba, Allah ya isa maka auditing. Sannan shi kuma auditing din Allah ba kawai ya bada rahoto bane, zai yi sakayya a shi, in yayi bincike zai yi sakayya a kan binciken da yayi jalla wa ala. Na'am.
ترك الوالدان والأقربون والنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه
Allah ta'ala yake lirijali nasibu mimma taraka alwalidani wal aqrabu, ga mazaje akwai kaso, akwai rabo matabbaci a gare su, mimma taraka alwalidani wal aqrabu, daga abinda iyaye biyu, uba uwa da uba suka bari, wal aqrabu da kuma abinda dangi makusanta suka bari na dukiya. Wani nisa'i nasib, mata ma su ma haka, su ma rabo matabbaci ne a gare su, mimma tarakal walidani wal aqrabun, daga abinda iyaye biyu, uba da uwa suka bari, wal aqrabun da dangi makusanta, mimma qalla minhu, daga abinda yake kaɗan daga cikin abinda suka bari din, na gado aw karfur ko abinda ya yawaita, nasiban mafruḍa, Allah ya sanya wannan rabo, rabo ne wanda yake abin wajabtawa na dole sai an ba shi. A cikin wannan ayar akwai isnadi, an tsawaita magana, aka ce lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabu walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabu, ba a ce lirrijali wan nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabu ba. Kun ga an tsawaita ku, ba a takaita ba. Me yasa, me asirin, me sirrin yin haka, me sirrin isnadi a nan? Alqur'ani balaga ne, balaga shine wajen tsawaita magana ka tsawaita, wajen takaitawa ka takaita. In ka tsawaita a wajen da ya kamata ka takaita, babu balaga. In ka takaita a wajen da ya kamata ka tsawaita, babu balaga. Nan an tsawaita bayan za a iya takaitawa, me yasa aka takaita? Allah maɗaukakin sarki ya tsawaita domin ya fito da haƙƙin mata falo'in cewa ba wai dan sun haɗu da maza ba ne suke da rabo, su matan su kamar yadda maza suke da rabo nasu na ƙashin kansu, su ma mata suna da rabo na ƙashin kansu a cikin gado. Wanda da wannan aka rusa al'ada ta jahiliya da ta shekara a ru'ar cewa mata ba za su ci gado ba. Suna cewa kaifa lu'il mal man la yarkabu farasa wala yahmilu silaha wala yaqtulu aduwa, ya za mu ba da kuɗi ga wanda baya hawa doki, baya ɗaukar makami, baya kashe abokin gaba, sannan mu ɗauko kuɗi mu bashi? Ga wanda yake shine jarumi zai iya hawa doki, idan an ƙwace ya biyo ya ƙwato, bayan ya hau doki kuma ya ɗauki makami ya ɗauki kan sakali, in an zo sara shi ma ya sara kuma ya kashe abokin gaba. To shi ya cancanta a bama dukiya, saboda haka yara maza su ake bama dukiya, mata kuwa sawa'un uwaye ne ko mataye ne ko ƴaƴa ne ko ƴan uwa ne ko gwargwanni ne, ba su da rabo. Saboda me? Saboda ba sa hawa doki, ba sa ɗaukan makami, ba sa yaƙi. Wannan ita ce al'adar da ita ce shi ne kitabun jahiliya. Kitabun jahiliya kenan irin waɗannan nassoshi. To saboda wannan aya ta zo ta rushe wannan al'ada, a ce za a rakiɓa mata tare da maza, sai a ɗauka kan cewa ai sai in matan ne sun haɗu da maza za a iya ba su gado. Sai aka ce a'a, suna da nasu gadon na ƙashin kansu, wanda shi ne farkon a tarihin ɗan adam da ya zamanto an so mu ba mu mace mallakar gado. Da mace sai dai a gaje ta, ba ta gado. A ƙasar a Europe har mi'awiya ta 16, wato shekara ta 1600 ta miladiyya, mace ba ta gado. Mace ba ta gado, sai dai a raba gado a ba mu waɗansu banda mata. Amma mace ba ta gado, sai dai ita a gaje ta. Sai dai ita a gaje ta. Idan mutum ya mutu ya bar matansa, to magada idan yana da ‘ya’ya manya haka za su ci gado. In ba shi da ‘ya’ya manya, ‘yan uwansa wanda suka fito ciki ɗaya sai su zo, kamar yadda za su raba dukiyar haka za su raba mata. Haka za su raba matansa. A ɗauki na ɗauka. Ko ɗa ne, in ‘ya’yan sun kawo sun kai ƙarfinsu, haka za su raba matan ubansu su gaje su. Haka al’adar jahiliya take da mata. Mace tamkar taguwa ce, tamkar taguwa ce da ake gado. To Allah maɗaukakin sarki ya zo a wannan ayar ya ce walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabu, mata ma suna da rabo nasu daga abin da iyaye suka bari, wal aqrabu. Kuma wannan ya tabbatar da kan cewa gado ana yin gado ne saboda alaƙar wato jini, don an ce alwalidani iyaye, wal aqrabun al-aqrab mafi kusanci, wato dangi wanda suke makusanta ga wato wanda ya mutu, shi ne suke gado. Ba a gado saboda wato alaƙar bauta, bara baya ga gadon baransa. Ba a gado saboda wato alƙawari na ‘yan uwantaka ko makamancin wannan. Gado ana yi ne saboda alaƙa ta jini, idan ya zama tokan cewar kuma addini bai hana ai ba, domin akwai mawani'ul irr, kamar yadda za mu gani abubuwan da suke sabbaba gado da abubuwan da suke hana gado. Na'am.
فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا.
وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين إذن ما أبو تأنقوا نزمنشي دنجي نزمنشي سكحنركي ربنغادو واليتامى دمرايو والمساكين دمساكي مسكينيتوني رونانا وإن دباسوا لعبون دي إسرس نزمنشي إن سكحنركي لو كتير ربنغادو فارزقوهم منه كباسوا نعبد ركشين ربنغادا وقولوا لهم قولا معروفا كجاية مسمى جنا وجدتك الميدائي كجاية مسمى جنا سيئو خذ بارك الله فيكم كتوكا الله يمفع البركة ba magana wanda yake za a dangula musu a ba su annuna musu kan cewa an ba su ba dan halin su ba wato ma'ana ulul qurba anan akwai dangi wanda yake ba sa gado saboda su a cikin saboda ko dai an yi musu hajabu an yi musu shamaki ba za su iya gado kamar ƴaƴa wato kamar ƴan uwa idan akwai uba ƴan uwa idan akwai uba ba za su gado ba to gashi kuma su zo lokacin da ake rabon gado kuma dukiyar da yawa za a san musu ba ku da rubo amma da shin karba da hakuri Allah ya muku albarka akan abin da aka ba ku sai a ba su ko kuma su aslan su ba magada bane kamar ƴan uwa ta dangin uwa an zo za a yi rabon gado an zo za a yi rabon gado ya zamanto bakkanni su za a ba ma ƴan uwa ta dangin uba saboda su ne asibai ya zamanto su za a ba ma a cikin rabon gado kamar yadda za mu ga to su kuma ga ƴan uwa dangin na dangin uwa suna ganin ga alaƙar su ga tausayin su da suke dan uwan wato abin nan dan ƴar uwar su ne da su zo suna ganin ana rabo su ba su da komai to su ma a ko a ba su a ga musu magana mai daɗi a ce ku karba Allah ya sanya muku albarka a cikin abin da aka ba ku ba ku da rabo saboda Allah shi ne ya raba amma ga wannan ku yi amfani da shi Allah ya sanya muku albarka a ciki na'am
وليخش الذين تلوا تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا
وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا waɗannan waɗanda suke raba gadon su ji tsoro lautaraku min khalfihim zurriyatan dha'afan khafu alaihim wanda idan da sun bar zurriya a bayansu zurriyar kuma suka zamanto dha'afan raunana khafu alaihim suna jin tsoro a gare su wa zai kula da su to su ji tsoro wajen wato kiyaye haƙƙin maraya da rashin cin dukiyarsa da kuma kyautata ma marayu din su ji tsoro dan kada su ma su bar marayun su a rasa wanda zai kyautata musu falyattaqullaha dan haka su ji tsoron Allah masu wannan hali wato waɗanda suke kula da harkar marayu su ji tsoron cewa su ma ko wata ran nasu ƴaƴan su ne za su zama to marayu to su ji tsoron Allah akan wannan akan tsare haƙƙin Allah wal yaqulu qawlan sadida su faɗi magana wadda take sadida da ta dace da ta dace da shari'a wato kada su bakanta kada su tozarta kada su mummunan mu'amala domin wannan ishara ne ga cewa wato idan suka ji tsoron Allah wajen kiyaye wannan to Allah zai kiyaye su ma nasu wannan wato sunnar Allah ta tabbatar da wannan duk wanda ya kiyaye Allah madaukakin sarki Allah zai kiyaye masa zuriyarsa Allah zai kiyaye masa nasa haƙƙi in ka kiyaye haƙƙin Allah Allah zai kiyaye maka nasa haƙƙi a cikin wajen kisar ashabul a cikin suratul kahf da kisar annabi Musa da Khidr na wajen wa kana abuhuma saliha wanda Allah ya killata musu dukiyarsu aka ce Khidr ya ce wa kana abuhuma saliha baban su ya kasance salihi aka ce baban ba wai baban su bane a'a aka ce tattaba kullun su ya kasance salihi shine Allah ya kiyaye masa zurriyarsa har zuwa ga wato waɗanda suka zo ba ƴaƴansa ba a'a ba ƴaƴansa ba ba ƴaƴansa ba ƴaƴan jikokinsa Allah ya tsare musu to haka sunnar Allah ta'ala take na'am
innal ladina ya'kuluna amwalan yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira
innal ladina ya'kuluna amwalan yatama lalle waɗannan da suke cin dukiyoyin marayu dhulman kafirtabu wato ta hanyar zalunci إنما يأكلون في بطونهم نارا باون أبو سكيتي أشكين تكون أنت رفع تيوتر جهنم وسيصلون سعيرا da sannu za su ƙonu a cikin wutar jahannama. Allah madaukakin sarki ya yi narkon azaba ga wanda suke cin dukiyar maraya, ga waɗanda ba sa kiyaye haƙƙin amanar dukiyoyin marayu, saboda su ba su da wanda zai kiyaye su, ba su da wanda zai kula da su, ba su da wanda zai kai su, ba su da wanda zai je kotu ya tara haƙƙinsu. Amma wannan narko na azaba ya isa ga muminai, tunda dama shari'a ta masu imani ce. Ya zo a cikin hadisi Ibn Hibban ya rawaito a cikin sahihinsa, yace yub'athu yawmal qiyama qaumun min quburihim ta'jidu afwahuhum nara, za a tashi waɗansu mutane ranar alkiyama bakunansu suna fitar da wuta, suna fitar da wato har suna wuta. Ila ya rasulullah man hum, aka ce ya rasulullah su wane ne waɗannan? Sai ce alam tara anna Allah qala innal ladina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira. Sai karanta wannan aya, waɗanda suke cin dukiyoyin marayu ta fuskar zalunci ba wani abu suke ci ba a cikin cikunansu face wutar jahannama, kuma da sannu za su ƙonu a cikin wutar jahannama. Wannan ayar ta nuna wato yalwar rahamar Allah ga bayinsa da yawan afuwarsa da falalarsa, domin marayu da ya zama tukan cewaroninsu ya isa, ga su yara ga su ba wanda zai kula da su, ba su da ƙarfin da za su kare haƙƙinsu, ba su da mataimakin da zai tsare musu haƙƙinsu. Kaga shi ne wannan gayar rauni, su da kansu ba za su iya ba, da wani ma kuma ba za su iya ba, domin ba su da mai kula da su. Saboda haka sai Allah ya zamanto shi ne ga kansu, shi ne wannan Allah maɗaukakin sarki ina ya tsagari gare su ta isa wannan matuƙar da ya zamanto kan cewa yana irin wannan narko a kan cewa duk wanda ya taɓa dukiyarsu. To Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi wato kamar wutar jahannama yake sawa a cikin sa. Kuma ranar alƙiyama haka alama su za ta kasance, ranar tashin alƙiyama ala ru'usul khala'iq zai tashi, wutar na tuttunowa daga cikinsa, tana ƙona bakin nasa tana fitowa, mutane kowa ya gan shi zai san abin da ya aikata shi ne cin dukiyar maraya. Allah ya kiyashe mu. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.